بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يوم غوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأيت مكسابا بچی گبا دا کراتم من وند لتابی میتونا عمدت اللہ قیام من کلام خیر لانا وند فضیلت شیخ الامام الحافظ ابو محمد عبدالغنی بن عبدالواحد بن عالی بن سرور الجمائلی المقدسی الحنبلی ربوتا رحمه اللہ تعالی ویوضا مچی گبا دگئی اند مکتایا kafin nan jiya mun yi magana akan abin da ya kafi sutura shi yasa wani rubuto takardar cewa ya wuce ko yana wuce wani masallaci a bakin hanya waɗanda suka sanya suturansu kwalbati sannan ya rubuta cewa ramin kwalbati shine suturansu wani lokaci ina son a ringa karanta tambayoyi kafin a miko mini musamman wanda suke yan kwamitin masallaci saboda ba na son a yi tambaya wanda na karanta tambayan mutanen wajen za su fahimci da wani ake yi saboda haka in ba yan gari ba babu waɗanda za su iya bambanta saboda wani bai iya tambaya ba sai ya yi ya faɗi waɗansu sifofin da za a gane da wani ake yi ni ko ba zan sani ba to kuma wani irin masallaci ne ka wuce suka sanya kwalbet rami shine suturansu mutane suna wucewa ta bayan ramin kenan su kuma suna sallah suna kallon ramin wannan sun dauki fassarar waɗansu malamai ne tunda akwai malaman da suke ganin idan aka rasa suturan da za a sanya sai a ja layi in aka ja layi shikenan saboda haka sun kwatanta ramin da ruwa ko ruwan kwata yake gudana da ainihin layin da za a ja amma wannan fassara tana da rauni dama-dama ma da an dauki fassaran a sanya sutura hula tunda an samu sharikul qadi sharik bin abdullah al-qadi al-kufi rahimahullahu ta'ala wanda yanzu zai zo sallan farilla ya rasa suturan da zai sanya sai ya sanya hula saboda haka sai yi sallah a bayan hula to kaga yayin dai har za a sanya sutura kamar hula za a iya ɗaukan gwangwani na fenti a sanya ko a samu wani abu makamancin wannan ko kuma wanda za su yi a kwalbet ɗin in daidai wajen kwalbet wajen gada to kun ga suna iya sanya hannun kwalbetin inda ake zama ya zamo sutura sai dai kuma sutura wani lokaci ana ɗagawa wannan ko ba ya da guwa saboda haka da kamata ya yi mutanen da suke da musalla a bakin hanya su yi ƙoƙari su samu abin da za su ajiye shi sutura in suka zo sallah su sanya lokacin da aka idan da sallah a ɗaga to wannan ya fi kwanciyar hankali idan ba manta ba yau za mu shiga darasi na 16 bayan mun yi bayani dangane da abin da ya shafi kama da kiran sallah to ina ganin da yake babin bai da yawa kamata ya yi mu haɗa hadda babin gaba mu yi babi guda biyu da farko dai babu istiqbalil qibla babin fuskantan alqibla yayin da za a yi sallan farilla ko sallan nafila asalin fuskantan alqibla Ubangiji ta'ala ki yayi umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa idan zai yi sallah ya fuskanci alqibla haka jibrilu mala'ika jibrilu aka saukar da shi ya koyar da annabi tunda shi ya koya masa ma yadda ake sallah wa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi haka har sau biyar yace bi hadha umirta da wannan akai maka umurni saboda haka da sallolin farillai da sallolin nafilfili idan annabi zai yi kan fuskanci gaba, bi ma'ana yana fuskantan alkibla. Ina idan kana dab da ɗakin Kaaba, dole ne ka fuskanci ɗakin Kaaba, dole ne ka fuskanci ainihin ɗakin Kaaba. To amma ko za abin da zai ba ku mamaki, yanzu kana cikin masallacin Kaaba, a waɗansu wurare akwai ma inda ba za ka ɗakin Kaaba ba, sai dai kawai ka yi doshe. Ya za malamai suka ce in ba ka ganin ɗakin Kaaba kawai ka yi doshe, sai ka dubi layin da suka yanka, suna nufin nan ne ya kamata mai sallah ya tsaya ya fuskanci wajen, ya fuskanci waje kaza, to kawai ka tsaya ka fuskanci wajen. Saboda manya-manyan gine-gine da filas ɗin da aka yi ba zai baka dama ka ga ɗakin Kaaba ba, musamman ma gine-ginen da ake yanzu da waɗanda ake tsarawa. Saboda abin yayi nisa, to amma in ka samu ka gangara inda zagayen ɗakin Kaaba yake, in ka ce baka ga ɗakin Kaaba ba, to lalle wannan ka je lahira akwai rikici. In dai har ka sauka kana tambayan wai ina ne Kaaba, to in ka je lahira akwai rikici, domin ba abin da ya kamata ce ya kama ka ce tsakaninka da ɗakin Kaaba, sawa'un za ka yi sallan farilla ko nafila. Sai dai mutum ba ya gani, wannan kuma lalura ce. To don haka mutanen da suke nesa wanda ba sa kusa da ɗakin Kaaba za su fuskanci ɓangaren ɗakin Kaaba ne. Yana iya yiwuwa yanzu masallacin nan inda liman yake tsayuwa muke fuskanta, da za a yi ta tafiya a yi ta tafiya sai a samu ya goce wa ɗakin Kaaba, mai yiwuwa ba saitin ɗakin Kaaba ba ne. Waye yake da tabbacin inda liman yake tsayawa saitin ɗakin Kaaba ne? Alhaji Aminu, kai za ka ba da tabbaci, ko kuma shi liman ɗin da kansa zai ba da tabbaci, ko wani babban ɗan agaji shi zai ba da tabbaci? Kawai lokacin da aka zo gina masallaci aka samu masu ilimi wanda suke da basira akan wannan, ya ya kamata suka ce ga yadda ya kamata. Injiniyoyi ma ana samu saboda kwarewa, su ce suna ganin nan ne ɗakin Kaaba, saitin ɗakin Kaaba, amma ba lalle ya zama tabbas. To ko an ta tafiya an samu an kauce maɗakin Kaaba, ba ɗakin Kaaba ake kallo ba, hotel mai agogon nan ake kallo na cikin ɗakin Kaaba, to sallah ta yi. Saboda nasosin Qur'ani abin da suka ambata kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da yake birnin Makka yana fuskantar ɗakin Kaaba, wasu malamai sun ce an haɗa masa da fuskantar kudu, to shi kuma sai ka juya baya, sai ka ba da baya ga ɗakin Kaaba. Da ya je birnin Madina sai da ya watanni 16 ko 17 yana fuskantar wato Baitul Maqdis. To kullum annabi sai ya ringa daga kansa yana kallon sama, saboda yana Allah Allah a saukar masa da wahayi ya canza masa alƙibla ya dawo ɗakin Kaaba, saboda surutu ya yi yawa. Alhali kuma hikiman da ke cikin wannan, Allah ta'ala ya yi umarni wa annabi da ya fuskanci Baitul Maqdis ne lokacin da ya je birnin Madina ya yi hijira, saboda akwai Yahudawa da yawa, Banu Qurayza da Banu Qainuqa da Banu Nadir, waɗanda sun yi ƙarfi kuma suna da yawa a birnin Madina. Ya sa Allah ta'ala ya masa umarni ya fuskanci ainihin Baitul Maqdis. Amma daga baya sai Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. To da wannan ne annabi ya bar fuskantar Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ko kuma Baitul Muqaddas, wanda ya yi watanni 16 ko 17 yana fuskanta, sai ya dawo yana fuskantar ɗakin Kaaba a kowace sallah. To sai dai kuma wannan hadisi da za mu fara karantawa zai karantar da mu cewa an yi sassauci ga mutumin da yake tafiya. Kusan mutanen da suna tafiya ne akan dabbobi, mafiya yawa suna tafiya ne da dabbobi, wanda bai da hali ya yi tafiya da kafa. Kuma lokacin da musulunci ya zo ya karantar da sallolin farillai, ya karantar da muhimmancin sallolin nafilfili, waɗansu suna halin tafiya suna son su yi sallolin nafilfili. Annabi ma da kansa yana sallan nafila a lokacin da yake halin tafiya, duk da kasancewa sallolin nafilfilin ba dole ba ne. To mushkila ita ce ba kowace tafiya ce ake fuskantar ɗakin Kaaba ba, ake fuskantar alƙibla ba. Akwai tafiyan da in ka zo kana yin ta, alƙiblan ma tana bayanka, to kai kuma kana kan dabba, shikenan dabban tana kallon yamma, kai kuma kana kallon gaba. To sai aka ga Annabi yana salla nafila akan ababen hawa ba tare da ya fuskanci ɗakin Kaaba ba. Wannan shi ya gwada sassauci kamar yadda za mu karanta. Kuma zawa'un sallah akan doki ko akan raƙumi ko akan alfadari ko akan jaki, saboda wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa bina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ta'ala ya ambaci waɗannan dabbobi, suna daga cikin dabbobi wanda ake transport, hanyoyin transport ne. Sannan a gaba yace wa yakhluqu ma la ta'lamun, kuma Allah zai halicci abinda baku sani ba, shi yasa ya kawo ki da me, the present simple present tense. Simple present tense din nan yana gwada a zamanin Annabi, bayan zamanin Annabi akwai abubuwan da za a samu. Waɗansu sahabbai a zamanin Annabi ba san jiragen ruwa ba, sai da jihadin musulunci ya faɗaɗa suka ga jiragen ruwa. A bayan Annabi aka samu jiragen ƙasa, a bayan Annabi aka samu kekuna da babura, a bayan Annabi aka samu motoci da jiragen sama. Haka ne ina wa yakhluqu ma la ta'lamun, ina fata an fahimta. To tunda ba tafsiri muke yi ba, muna dai bayani ne dangane da hanyoyin sadarwa na ainihin tafiye-tafiye waɗanda ake yawo a kansu. Kuma mutum idan ya shiga yana son ya yi sallar nafila, to yaya kamata ya yi? Hadisi na farko, an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yusabbihu ala dhahri rahilati haythu kana wajhuhu wa yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaqalu wa bi riwayatin kana yutiru ala ba'iri wa li muslim ghayra annahu la yusalli alayha al-maktuba wa lil bukhari illa al-fara'id. Kun ga hadisai guda hudu a makarkashin hadisi guda ɗaya. Hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ki ƙara yadda da su, da shi da mahaifinsa, wato mutane ne masu daraja, sai dai mahaifinsa dattijo ne a cikin sahabbai. Shi kuma Abdullahi dan Umar yana daga cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle Annabi kana ya kasance yusabbihu ala rahilati, yana yin sallan nafila. Shine yusabbihu don yana ɗaya daga cikin sunan sallan nafila, at-tasbihu. At-tasbihu falin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. At-tasbihu sallolin nafilfili. Sannan at-tasbihu kukan dabbobi ma wani lokaci a tasbihu ne, saboda me suna yin tasbihi wa Allah walakin la tafahuna tasbihahu. Waɗannan halittu da yawa suna yin tasbihi wa Allah, sai dai ku ne ba ku fahimtar tasbihansu. Ina fata an gane. To saboda haka tasbihi a nan sallan nafila, saboda haka sai ka ja layi a ƙarƙashin yusabbihu, domin kar ka je fassara a wani wuri ka ce yusabbihu yana yin tasbihi akan abin hawansa, ba haka ba ne. Yana sallan nafila akan abin hawansa, ala zahari rahilatihi, a bayan abin hawansa. Wannan rahilatihi ya haɗa da raƙumi da alfadari da ainihin jaki da doki da sauran makamantansu. Ta hanyar kiyasi za ka haɗa hadda saniya, in ya za ka yi hawan bayanta ka yi tafiya hadda ita, kamar yadda waɗansu wurare ma suke hawan ƙananan dabbobi.
saboda su kananan dabbobin su suna da nauyi, suna da nauyi, amma yana ganin kaman mutum yayi nauyi, duk karfin rago zai iya daukan kato, kamar rago ba zai iya daukan kato ya tafiya da shi ba. Balle a ce bunsuru ya dauki kato, ai kana hawansa ma su kwanciya zai yabin sa, zan ya san kai karfin sa. Amma in dai da za su yi tafiya, a ce kaman misali daga nan zuwa Gadau, to in kana son kai sallan nafila ko sallan walaha, to kana iya giya kansu, tunda an ce rahilati. To mahallu shahid shine yana sallan nafilan nan a bisa abin hawansa, shi annabi da kansa, haythu kana wajhuhu, duk inda fiskansa ta ainihin fiskanta, saboda lillahi al-mashriqu wal-maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, inna allaha wasi'un alim. Gaba da yamma da mahudan rana da mafadanta duka na Allah ne. To shi yasa duk inda annabi tafiyansa ta fiskantar da shi, to yakan fiskanta haka yana sallah. Sai dai kuma yumi'u bi ra'atihi, yana ishara ne da kansa wajen ruku'u da sujada, lokacin da yake zaune jiris yana gwada alaman yana zai yana karatu kenan. Sai kuma wajen zama, idan mutum zai zauna yi tahiya, to wannan yana zaune haka zai gwada, ina fata an gane. To saboda annabi yana yin haka, wa kana ibn umara yaqaluhu, Abdullahi dan Umar shi ma haka yake yi duk lokacin da yazo tsakanin Makka da Madina, ko tsakanin Makka da Basra ko Kufa, idan yana tafiye-tafiye zai sallar nafila, to yadda annabi yake yi shi ma haka yake. Kun ga wannan shine yake gwada ainihin halatta, ya halatta, ya halatta. Saboda haka in sallar nafila ce haka za a yi. Sannan kuma nafilan ma fa ko da tana da ƙarfi, shi yasa aka ce wa fi riwayatin, a wata ruwaya, kana yutiru ala ba'iri, yana yin wutiri a bisa raƙumansa, saboda annabi ya fi yawan tafiye-tafiye a bisa raƙumi, hatta sallan wutiri ma yana yankan raƙumi. Ga masabar malikiyya a cikin sallolin nafilfilin nan kakaf gaba ɗaya bayan sallolin farille guda biyar, sallan da ta fi muhimmanci ta zama number one ita ce sallan wutiri. Wannan raka'a guda ɗaya, li annallaha witrun yuhibbul witra, saboda Allah shi kadai ne kuma yana son sallan da take ita kadai. Sai dai a fahimtar Imam Malik rahimahullahu ta'ala, baya so fi abin kyama ne a wajenta ka yi sallan wutiri kawai. Sauran malamai sun ce idan akwai hidimomi a kanka ka zo ka yi wutiri raka'a ɗaya katal, Imam Malik ya ce kai, amma wannan bai kyauta ba, saboda tsaban sakaci wutiri kawai, ya ce ka lallaba ka yi shafa'i mana. Shi ya sa mafi ƙarancin wutiri ga masabar malikiyya raka'a uku ne, saboda biyu a matsayin shimfila, saboda ba a son a yi guda ɗayan nan ita dollin doll. Amma sauran malaman hadisai sun ce a yasa in abubuwa suka maka yawa ba za ka samu daman sallolin nafilfili ba, to wannan guda ɗayan nan da daddare ka yi ƙoƙari ka yi. Amma an yi sallan isha'i ka dudduba ka ga jama'a sun gama fita ka kaf gaba ɗaya, bayan da suka gama fita ka tashi ka yi ƙwalli guda ɗaya, sannan kuma sai da ka je bakin hanya ka samu wani mai sukuba ka zauna a wajensa, ai bai yi ba malam, ai bai yi ba, raka'a guda ɗaya. To ko da a kan abin hawa ne kana iya wannan raka'a guda ɗaya, ina fata an gane. To ga wani ƙaidi, wali muslim a ruwayan Imam Muslim, gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba, sai dai annabi baya sallan farilla a kai, kamar yadda ya zo a ruwayan Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya ce illa al-fara'ida, banda farillai, sallolin farillai annabi baya yi a kan abin hawa. To shine malamai suka ce sallolin nafilfilin ma da kuke gani, idan annabi zai ɗaukar baran harama sai ya tsaya da abin hawansa ya fuskanci gaba, sai ya fuskanci al-qibla tukuna, sannan ya yi kabbaran harama. Idan ya yi kabbaran harama sai ya buga abin hawansa duk ta ko ina ta fuskanta, shi kenan, sai dai babu magana. ya sallah dai sallah zai yi, kai dai kawai wajen ruku'a da sujada ne ba zai yi su yadda ya dace ba, ga kuma zama duk da ishara zai rinka yi. To haka annabi yake, haka sahabbai suke yi, kuma idan za ku iya yin haka an ba ku dama ku yi, ko da a cikin motoci ne ko jiragen sama, babu bambanci, tunda dukkansu abubuwan hawa ne. Amma banda sallan farilla, idan ka ga sallan farilla an yi a kan abin hawa, to an samu matsala ne, an ba da dama. Misali mafi sauki, mutanen da suke tashi daga nan su tafi Kudu, wanda za a wuni ana tafiya ko za a kwana ana tafiya, haka ne? Wani lokaci idan aka tashi tafiyan nan, za a tashi kamar yanzu, bayan an yi sallan magariba, ba za su tsaya yi shayi ba, ba za su tsaya yi sallan asuba ba, sai ƙarfe 12 na ranar gobe mai yiwuwa a tsaya. Dama akwai zangon da suka saba tsayawa, to kai sai ka bari sai an je zangon duka haɗa waɗannan salloli? Saboda haka akwai motar da za ka yi alola a ciki, akwai jirgin saman ko jirgin ƙasan da za ka yi alola a bayan gidansu, sai ka shiga ka yi alola. Idan ka yi alola ba sai ka tambaye su ina ne gabas ba, saboda yana da wuyan sha'ani. In ma wancan ne motar arna, to haka ake samun pilot ma na jirgi arna. Ba za su san ina ne gabas yake ba, saboda in kace musu gabas, kace musu east kawai za su gwada maka. Yana iya yiwuwa kuma a lokacin alkibla tana west, su kuma za su gwada maka east, don ka tambaye su east za su gwada maka. Dama dama waɗanda suka saba hada hada irin wannan ne kace musu kibla, to za a ce kibla. In kace kuma direction, ka tambaye su kwaya the direction, kace direction, tunda kibla shine direction. In ka ce masa direction da turanci abinda zai fahimta, direction inda jirgin yake, direction shine destination, wato inda za ku je kenan. Zai gwada maka nan kawai, kai kuwa kana kalla kuma alkibla tana bayanka. To kaga shi yasa kawai inda za ka yi sallah, to ka yi sallah kawai, ka tambaye su ina za ka yi sallah, in suka gwada maka inda za ka yi sallah kawai, ta dai ikama kai kabbaran arba kai sallar, domin kai sallah haka ya fi kabari sai bayan an isa can ka haɗa sallolin duka. Kaga ko sallan farilla ce idan ta kama da lalura ana iya yin haka, amma sallan nafila ko babu lalura kana iya yin haka. Shine abinda wannan ko waɗannan hadisai suke karantar da mu da fatan an fahimta. To Allah ya sa mu dace. في حديث نسيتين لترى هر إلهي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ولا حديث عبد الله بن عمر الله كار يدادسو يتي بينما الناس بقباء متعني سنة قباء في صلاة الصبح أسلا أصباء أولا مسلاتنا قباء وسكما سكتا مسلات بنو أم سبودا النبي ديزو يسوكا قباء ديسوكا قباء da juma'a ta kama ki kafin ya ƙaraso binnin Madina, ba Aquba ya yi sallan juma'a ba, sai ya bar Quba ya ɗan matsa gaba kafin ya isa binnin Madina. Lokacin juma'a ta yi, ya tsaya a wata anguwa sai ya fara sallan juma'a ta farko a binnin Madina. Wannan masallacin nan yanzu da suka hana ba a zuwa wajen inda ya fara sallan juma'a, saboda masallacin yana nan, alamar masallacin yana nan, amma ɗan gina masallaci. To amma kowa in ya je yana ribibin sai ya yi sallah a ciki, wani ma sai ya bari sai ranar juma'a ya je wajen. To kai juma'a nawa ka yi? Da idan ka je binnin Madina ka ce za ka yi sallar juma'an ka wajen, juma'a nawa ka yi a garinku kafin ka zo binnin Madina? Ina fata an gane. To na ga a 'yan shekarun nan sun toshe wajen sai dai ka je kai ta zagayawa
sun yi hanyoyi sai dai kai ta zagayawa kan gani daga nesa amma ba za ka iya karasa wajen ba.
Annabi ya fara sallar juma'a ne a unguwar Banu Amr, ya tsaya yin sallar juma'a, da ya sallar juma'a sannan ya karasa birnin Madina. Amma idan ya zo Quba kuma a nan masallacin Quba yake sallah. Kun ga wannan shi ya gwada cewa inda ya fara sallar juma'a ba wai yana da wani falala ko daraja ce ta musamman ba. To lokacin da aka zo birnin Madina, duk sallolin da ake ana kallon ɓangaren Sham ne, ƙasan Siriya kenan, don ta nan ne Kudus yake. Kusanta wajen Siriya ta nan Falastin suke da Kudus da Isra'il da sauran makamantansu. To ana cikin haka, tunda Annabi yana yawan duba sama kamar yadda muka faɗa, kan nara ta kalluba wajhika fi sama, da aka zo sallan azhar. Sallan azhar sai aka canza masa al-qibla, aka ce yanzu kan fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram. Tunda Annabi yana binnin Madina ne kuma Ka'aba tana Makka ne, yasa aka ce fa walli wajhaka shatar. Ina san shatar ko shatar fa ba ainihi bane, shatar al-masjid al-haram bangaren masallaci mai alfarma, sannan kuma kuma magoya bayansa duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum shatarahu. To shine da Annabi ya zo kawai sai ya ce an canza al-qibla, ya karanta musu aya. Idan shi kadai ne ma an ce ya kalli dakin Ka'aba, ya fuskanci dakin Ka'aba, in suna da yawa ne ma su fuskanci dakin Ka'aba, wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram wa innahu al-haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين أزواك الكلام آية تقول لك آية يسيسك ذو أنشنزة لأن أزوى صلى الله عليه وسلم يسيسك أنشنزة سيأك بالكلم بيت المقدس أكا قوما أنا أكلم لكن كابا وسيولي sai ya fita ya tafi wata anguwa da la'asar ta same su, su ba su san an canza al-qibla ba, suka yi raka'a biyu sallar la'asar suna kallon Ka'aba, ai suna kallon Baitul Maqdis. Da ya hango su sai ya ce musu, ya ce ina kaidawa mun yi azhar da Annabi mun kalli ɗakin Ka'aba, ɗakin Ka'aba muka fuskanta. Saboda haka automatically a wajen da mazansu da matansu da suke sallah kawai sai suka juyo suka kalli suka fuskanci dakin Ka'aba. Wannan shine masjidul qiblatayn. Eh, in aka je ana sallar nafila a wajen, sallah guda daya sun yi ta da al-qibla guda biyu, shi yasa ake kiran wajen masjidul qiblatayn. Yanzu in ka je birnin Madina ka ce a kai ka wajen, domin ka tuna tarihin abin da ya faru a sallar la'asar. Saboda haka sai labari ya bazu a cikin birnin Madina da kewaye ainihin, wato wanda suke dab da dab, amma ƙauyuka irin Quba, don a lokacin Quba ƙauye ne, amma a yanzu Quba anguwa ce, ko kuma ba su samu labari ba sai a sallar musu ba. Shine Abdullahi dan Umar yake ba mu labari, ya ce kawai wani ya zo da asuba sai ya gan su suna kallon Kudus suna sallar asuba. Sai ya ce ina shaidawa da Allah an saukar wa Annabi Al-Qur'ani, wato a daren nan don ya kusanto musu da shine alhali tun wajen azhar aka saukar, tunda abin bai kai 24 hours ba, an saukar wa Annabi Qur'ani, an ce ya fuskanci ɗakin Ka'aba. Su ma a masallacin Quba kawai sai suka juya sai suka kalli ɗakin Ka'aba suka bar kallon Kudus. To sai dai malamai sun ce wajen juyawan akwai dibi-dibi da yawa, domin saboda me ana kallon nan ne yamma, liman yana gaba, maza suna bayansa, mata suna bayan maza. To idan za a juya, za a juya To akwai kuma mata. Shi yasa malamai suka yi ta bayani. To mafi sauki abinda za a ce liman sai ya juyo ya kalli maza. Maza sai suka zagaya haka a bayan liman. Mata suka zagaya haka a bayan maza. Wannan shi yake gwada cewa idan an samu mushkila a sallah aka samu irin wannan dameji bai bata sallah. Mai bai bata sallah. Mai yiwa an kwana biyu ba biya ƴan fenshin ba sun shiga wata na uku babu fenshin. Mala Alisha Gamu da ya zo sai sallah ta rikice ya rasa yadda aka yi ta subhanallah. Can sai ya lalumba sunan wani. Sai ce to Allah kaman bayani ilifa. Kun san masu karɓar fenshin sai a hankali. Yanzu duk kowa rikice idan sun rikice. Sai ya ce to Allah ya yi masa bayani. Sai Allah ranma ya ce wallahi ne maliman a ruɗe nake. A ruɗe nake. Ya ce to tiya ba Alhaji Mahadiya za a yi. Sai ya ce ai duk tafiyan da ya ne ni ma na rasa ina ake ciki. Tunda duka mu feshe ne yanzu. To sai a samu wani ɗan dama-dama. Sai ya ce ai matsala aka samu wajen kaza da kaza lima. Kayi ragi a waje kaza ko kayi kari a waje kaza yake nan kai kuma a matsayinka na liman dole ka nan saboda ba lalle ne wanda ka tambaye shi ya san menene hukunci ba zai ce ai abu kaza da kaza da kaza ne kun ga anan a cikin wannan sallah liman malam Shagamu ya rikice alaramma ya ce shi ma a ruɗe yake kuma ya yi magana shugaban kwamitin masallaci ya ce da shi da malam Shagamu duk tafiyan ɗaya ne shi ma a rikice yake wani mai ƙarfin hali ya sa baki ba a tambaye shi ba ya ce ga matsalolin da aka samu a cikin sallah ya mai ce a to shi kenan za mu yi sujjadan kabliya muka yi sujjadan kabliya duk warware sai ya zo ya ce Allahu akbar sai ya yi sujjadan kabliya shi kenan sallah wajen Allah ta karbu ba ta da matsala saboda lalura. Ina fata an gane. Kamar yadda yake duk wanda ya salla da kibla guda biyu ba sai ya sake ba. Masu kibla tayi sun sake a sallar la'asar masu Quba sun sake ba su sake ba. Idan ka zo bai sa kuskure baka san alkibla ba ka je wani gari ka rude sai ka kalli wani wuri kai raka'a daya sai aka ce maudibbo ba fa alkibla daidai kake kalla ka kalli waje kaza ka fiskanci waje kaza sai ka dan zakuna ko sai ka juya ka fiskanci wajen malamai suka ce rako'o inda kai a baya by mistake ba za ka maimaita su ba wannan kenan. To mun yi riga malam masallaci ba mu fassara hadisi ba mun yi bayanin hadisi. Hadisin Abdullahi dan Umara Allah shi kare yadda da su kale yace bainama nasu bi Quba'a mutane suna masallacin Quba suna sallah fi salati subhi a sallan asuba iz ja'ahum atin sai wani mai wucewa yazo fakala yace saboda ya gansu suna fiskantar tsohuwar alqibla sai yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lalle annabi kala unzila alaihi al-lailata qur'an lalle an saukar masa da ayan qur'ani kun ga bai kawo ayan ba ne yace an saukar masa da qur'ani kuma wa kad umira a cikin ayoyin an masa umarni an yastaqbil al-qibla ya fiskanci alƙiblan ɗakin Ka'aba ya ce ina shaidawa da Allah akan haka mutum ɗaya ne tak ya faɗa musu wannan fastaqbiluha saboda haka kuma ku fiskanta duk da kasancewa kuna cikin sallah wa kanat wujuhuhum ila Sham a lokacin fiskokinsu suna fiskantan ƙasan Sham ne Baitul Maqdis fastadaru ila al-Ka'abati sai suka juyo zuwa ga ɗakin Ka'aba suka ƙara su sallarsu a haka. Wannan shi yake gwada cewa idan mutum ɗaya ya ce ya ga wata na ɗaukar azumi malamai suka ce za a ɗauka. Inda an amince da shi. Amma in wani ɗan shaye-shaye ne ya ce ya gani gwazon ya sha da yamma to komai ma zai iya gani a sararin samaniya. wannan ba za a yarda da shi ba, amma dai na tsatsi mai hankali wanda ba a tuhumansa da kariya, ko shi kadai ya ce an ga wata, to sai a ba da sanarwa. Shugabanni sai su karba su ba da sanarwa, sai a dauki ainihin azumi. Haka ma wajen ajiyewa, saboda malamai da yawa sun yi kiyasi da wannan, kun ga mutum ɗaya ne ya fada musu amma suka yarda da maganarsa. Shi yasa yake son mutum ya zama mai mutunci a koyaushe. In kana da mutunci ka faɗi magana za a yarda, amma in baka da mutunci ko gaskiya ka faɗa ba za a yarda ba, shi ne hatsarin. Na'am, wannan kenan. To sai ƙarin bayani akan sallar nafila yayin tafiya ba sai an fuskanci alƙibla ba, sai kawo hadisin a ƙarshe ya sake maimaita mana. An Anas bin Sirina rahimahullahu ta'ala kala istaqbalana Anasan istaqbalna Anasan hina kadima min ikami falaqinahu bi ayni tamri faraaituhu yusalli ala himari wa wajhuhu min dhal janib يعني أن يسار الكبلة فقلت رأيتك تصلي لغير الكبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله ما فعلته. ونقوم حديثي لك أنس بن سيرين تنقوى محمد بن سيرين تنقوى سيأتي شهرا أما شيء أنس بن سيرين الماجر أنس مالك أنس مالك هنا يا رنجل من رحم الله sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da annabi ya zo binnin Madina, mun sha yin bayani, mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta kawo shi wajen annabi, ta ce ga shi na baka kyautan yaro. To sai ya kasance ya samu ilimi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da manzon Allah ya bar duniya, sai ya kasance ba ya iya zama a binnin Madina, shine yana tsakanin Basra da Kufa da ƙasar Siriya. Da lokacin da aka haife Anas bin Sirin, da aka haife shi ana haihuwansa, sai aka ɗauko shi aka kawo shi wa Anas ɗan Malik, saboda shi sahabi ne. Kusan a zamanin annabi in aka yi haihuwa sukan dibi ‘ya’yansu su kai ma annabi. Akwai wani ma da aka kai ma annabi an same shi yana cikin dabbobin da aka kawo su na zakka, yana musu alama aka zo aka ce ga yaro shi kenan, sai ya je ya ajiye ya wawwanke jikinsa, sai ya zo ya karbi yaron, ya ce an zo da dabino, aka ce an zo da dabino. To dama yakan karbi dabinon ya tattauna, idan ya tattauna ba a fara ba da komai ma yaron, abinda zai fara shigansa shi ne yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka annabi ya sa masa wannan dabinon, bayan ya sa masa ya ambata masa suna, sannan ya yi masa addu'a. Yasa aka ce kiran sallah a kunnen dama da ya kama a kunnen hagun, malaman hadisai suka ce bai tabbata ba, saboda haka ba lallai sai an yi ba, sai dai addu'a, sai dai a yi addu'a. Addu'an kuma ba a ce ga ainihin addu'an da za a yi ba, annabi ya yi masa addu'a. To yara da yawa aka ake musu saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To waɗansu sahabbai ma aka musu haka, saboda me? Saboda idan aka ga mutum wanda ake ganin mutumin kirki ne, alaman ya fi kirki, to gara shi mutumin kirkin ya tattauna da bino ya fara sawa a bakin yaron, ya masa kyakkyawan addu'a akan ubansa mahaifi. Nun wani uban ya san shi karan kansa ja'iri ne, ko ba ka bane? Ya san karan kansa ja'iri ne. A to kai uba ka san baka da gaskiya, kai ne zaka tattauna abin nan kuma ka sa a bakin yaro? Ai gara da wani abokinka ko wani abu, ka dan lallaba shi ka jawo shi zo gidan. Don malamai da yawa sun ce a yanzu ba wai lallai a kawo masallaci ba, domin saboda za a kawo masallacin wani limami ma rikicin da yake ciki ya fi na wancan, ko ba haka ba ne? Ba rikicin gida ba, ba rikici. Saboda wani limamin ai zai bayyana ga shi mutumin kirki ne, amma idan dare ya yi dare, to yaushe za a zo kuma a kawo wa mutumin da zai tattauna ya sa yawunsa, wanda yake munafiki ne? To kaga sai mutumin kirki. Ya sa Anas ɗan Malik yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne, a cikin waɗanda suka haddace hadisan annabi da yawa, Anas ɗan Malik yaron gidansa yana ciki. Annabi ya masa addu'o'i iri daban-daban, kyawawan addu'o'i, kuma Allah ta'ala ya masa tsawon kwana saboda haka da aka haifi yaro aka kawo masa da aka kawo masa yayi masa addu'a ya sa masa wannan abu sai yace aka ce wane ne sunan sa yace sunan sa Anas yace me suna na ne yasa yake kiran sa Anas bin Sirin na ganin bari mu takaita haka rahimahullahu ta'ala ba sahabi bane yana cikin tabi'ina to malamin su yayi tafiya kuma sahabin annabi to suna Allah Allah ya dawo lokacin da yaje Sham yana dawowa a lokacin khalifancin Muawiya ne bin Abi Sufyan wato daula Bani Umayya kamar yadda suka yi bayani saboda haka lokacin yana dawowa to su suna dokin suna Allah Allah su haɗu da ke sai suka je tarbanka sai suka yi tafiya mai nisa saboda in kana tare da bakonka ko akwai bakonka yana zuwa za ka je ka tarbe shi mafiya yawa ana zuwa kan iyaka a je a tsaya wannan yana da kyau yana da asali duk mutumin da zai zo ko da tawagansa to kuma ku je da tawaga ku tarbe shi wannan yana da kyau to su sun je tarban malaminsu ne kuma sahabin manzon Allah yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lokacin da suka je suna zaune kawai sai suka ga yana zuwa sai suka ga yana sallan nafila amma sallan nafilan da yake yi akan abin hawansa ne akan jaki kuma baya fuskantar gaba to shine sai bayan ya zo ya karaso ya sauka to shine sai Anas bin Sirin tunda almajirinsa ne da ya ga ya nazo sai ce ni na ga kana ta sallar nafila ba ka kallon alkibla sai ce kwarai da gaske ba domin na ga annabi ya yi haka ba da ba zan yi ba kun ga ya karfafa hadisin baya ina fata an gane to ya kawo tsawo domin karfafawa ne shine ya ce istakbalna anasan mun fuskanci ana hina kadima mina kami a lokacin da yake dawowa daga kasan kam a matsayin tarba falaqinahu bi ayni tamr shine muka haɗu da shi a wani gari da ake kira ainu tamr a cikin kasan iraki an ce dalilin da yasa ake kiran wannan gari ainu tamr saboda akwai dabino da yawa ya ce fara aitu husaina hango shi yusalli ala himarin yana sallah bisa jaki muka ce hadda jaki ne ma hadda jaki ne sallan nafila din wa wajhuhu min zal janib yace fiskansa ta wannan bangare ya ali an ya saril kibla gefen hakunan alkibla ba alkibla yake kallo ba fa qultu yace bayan annatu sai nace ra'aytuka tusalli li ghayril kibla ji fa na ganka kana salla ba alkibla kake kallo ba to qala sai yace laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ma fa'altu ba domin na ga annabi yana aikatawa ba da ba zan aikata ba abin da ya faɗa kenan ya bada amsa ko bai bayar ba da yake wannan sallar nafila a bisa abin hawa kuma duk inda ta fuskanta da shi yayi koyi da waye ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa aka ce al masadir at tashri'iyya in sources na islamic law na farko shine qur'ani na biyu kuma hadisan manzon Allah faɗan annabi aikin annabi tabbatarwan annabi kwanakin baya mun yi bayani dangane da sallar rakatul alfajiri ai asali an yi sallan asuba annabi ya juyo sai ya ga wani ya miƙe ya yi sallah raka'a biyu ya yi sallama ya ce asubuhu marrataini yanzu asuba ne ka yi sau biyu mun yi da kai kuma ka sake sallan asuba sai ce a raka'atul fajr ne da ya kamata in yi kafin sallan asuba ban samu damar yi ba shine yanzu da aka yi sallan asuba na tashi na yi sai annabi ya yi shiru bai ce komai ba shirun nan bai yake gwadawa bai laifi ba ya yi daidai dalilin da ya sa za ga wani lokacin an yi sallan asuba sai ga mutane sun tashi sun yi raka'a biyu nan amma ba a so kullum ka ringa yi ni shi ma nan ba kullum ne yake yi ba in kullum kana yin haka to kai ka mayar haka in ka je lahira za ka yi bayani amma jefi jefi saboda za a iya samun uzuri ko wani dalili saboda haka abinda annabi ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar aka yi a gaban sa, wato yayin shiru bai yi magana ba, tabbatarwa ne wannan shari'a ne. Allah ya samu dace.
Sai babu sufufi, babin da zai yi bayani dangane da sahu,
daidaita sahu a cikin sallah. Ai, domin saboda ba za a yi sallah a wargaje ba,
duk inda ka ga ana tsayawa yadda kowa ya ga dama, ba a daidaita sahu, to an taka ka'ida.
Saboda sahun da mala'iku suke yi a wajen jihadi, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa saffati saffa, a gaba kuma suka ce wa inna lanahnu as-saffuna,
masu sahu. Annabi da kansa wata rana ya ce ma ainihin sahabban sa, la tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu inda rabbiha, qalu ya rasulullah kaifa tasuffu al-mala'ikatu inda rabbiha, فقال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف.
سنة منوا cikin safu, wanda naka tura mutun da yake mutane da yawa za su faɗi haka muke sauki ya ma da yake ana akwai ciwon ulcer, akwai ciwon kirji, akwai menene eh, saboda in ba mutane sun kaba ba ka shigo kana abin nan, yana da kyau a karantar da mutane daidaita sahu har da kafala, da a saita kirji, da a saita kafa. Amma ka gani yana da doguwar kafa, Alhaji Aminu kafar sa dan fet ne, to idan muka zo yatsun za mu daidaita, ko kuma din duniya za mu daidaita? Din duniya shi ne daidai. In muka daidaita yatsu, to kaga Alhaji Aminu zai yi gaba da ni, balle kuma ga tumbi, ni ko ba ni tumbi, misali ke amma idan amma in muka daidaita din duniya, to zai kasance kusan an dan samu daidaito. Duk da dai mai tumbi za a gane, in an yi haka za a hango tumbin sa, ai tumbi alhamdulillah, tumbi albarka, inda ba zai hana ka sujada da abun nan da ruku'u mai kyau ba. Saboda mutum ya samu dama wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith, yawa an ka samu mai kyau ka ce banda haramu, kuma ka sa mai kyau, ka gina gida mai kyau amma banda haramu. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq. Daga dama garo garo ka ringa kaucewa ma garo garo. Baka ji mama wani mawakin larabci abin nan yana faɗa ba, yana zuwa wajen yaki yace walaqad abitu ala tiwa wa adilluhu hatta anala bihi karimal maqali, yace shi ya hakura, yakan hakura ya wuni da yunwa, yace sai na samu lafiyayyen abinci in cika ciki na, sai ka samu lafiyayyen abinci ka cika ciki ka, za ka yi awa 24 ma ba ruwanka, abin nan sai kore ruwa. Da Allah ya kyauta. To maganar sahu kenan.
Na'am, hadisi na farko an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala,
hadisin Anas bin Malik shine wanda muka yi karin bayani a kan sahu, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi ya ce sawu sufufaku, ku daidaita sahunku, fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah, lalle daidaita sahu yana daga cikin cikan sallah. To da wannan hadisi malamai mafiya yawa sun tafi a kan cewa daidaita sahun sahabi, saboda wannan hadisi yana daga cikin cikan sallah. Ba za a samu kamala a cikin sallah ba sai idan an daidaita sahun, saboda haka wani ya fandare wannan ya rage nasa. Mutane suka yi sallah haka sallar su ta yi, kuma na kyauta zaton Allah ta'ala zai karbi sallah. Sai dai duk wanda yake da matsala, to shi yake da matsala, za a ware shi. Saboda wani lokaci za ku zo kai kana kokarin daidaitawa, wani shi kuma ba ya san daidaitawa, saboda yana kyaman mutane ko saboda girman kai. To da wannan hadisi da muka karanta na farko na Anas bin Malik, aka ce daidaita sahu musahabi. To sai dai mu je gaba.
Ani Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الكجاهة حتى رأى أنا قد أقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ga hadisai guda biyu, amma hadisan nan sun zo da ƙarfi. Dalilin da yasa ɗaya ɓangaren malaman suka ce wato daidaita sahu, suka ce daidaita sahu wajibi ne, dole ne saboda waɗannan hadisai.
Hadisin An-Nu'man ibn Bashir,
Allah ki ƙara yarda da shi, shi ma yana daga cikin samarin sahabbai a zamanin Annabi. An-Nu'man ibn Bashir ba mutumin Madina ne, shine wanda mahaifinsa ya baki kyauta. Mahaifiyar ta ce a je gaban Annabi ya zamo shaida. Da aka je gaban Annabi ya ce a kira mahaifin, aka kira mahaifin ya ce kana da waɗansu ‘ya’ya bayan wannan? Ya ce e. Ya ce dukansu ne ka ba su kyaututtuka? Ya ce a’a, wannan ne na baki. Sai Annabi ya ce ku tashi ku tafi, ba zan yi shaida bisa zalunci ba. Ya ce yanzu kai kana son ‘ya’yan duk su maka biyayya? Dukansu kana son su maka biyayya? To shine malamai suka ce duk kyautan da aka bada dan mowa, aka bar dan bora, to zalunci ne. Kuma duk uban da ya yi haka ya tabbatar zai fuskanci matsala a tsakanin yayansa. Amma akwai dalili tana iya yi. An samu waɗansu waɗanda yake an biya musu kulalin makarantu sun yi komai da komai da abin nan, sai aka samu gurgu a tsakanin yayan. Shi ya gagarta buka komai, sai ka ware wani abu ka baki. Wannan babu laifi. Kamar yadda waɗansu malamai ma suke cewa sai aka samu yara suna ta fandare maka, suna fandare maka, sai aka samu wani mai biyayya, to kana iya masa kyauta ihsani. Sai dai a ƙa'ida shine duk wanda zaka ɗauki kyautan ka baki kamar yadda malamai suka ce ya halarta, to a ware. Tun in baka ware baka mutu, to ya zama gado. Saboda Abubakar bin Abi Quhafa ya yi kyauta madiyarsa Aisha radiyallahu anha, na dabi ne ba ta karba ba. Sai da ya zo dab da zai rasu, sai ta zo gaishe shi, ta ce na baki kyauta baki karba ba. Ina ganin yanzu in an jima kaɗan zai zamo gado, kuma ku da za ku yi gado ina ganin kaman da ke da wance da akwai wata matarsa tana da ciki. Ya ce ina tsammanin mace za a haifa. To wannan dai na kawo ne domin saboda a fahimci cewa akwai alhiyaza. Muka je babin hiba za mu samu ƙarin bayani a kai. To An-Nu'man ibn Bashir yana daga cikin yaran sahabbai, shi yasa ya haddace hadisai da yawa. Kun san saboda yara babu rikici a kansu. Amma iyaye yanzu kaga da littafi a gaban mutum, amma yana ta tunani ya zai kare in ya je gida gobe da safe ya za a tashi, sai ga riƙewan yana masa wahala. Amma mutum yana saurayi, baya da rikici, baya da ba a ɗora masa wata ‘yar kura ba, ya tsaya wai baya fahimtar abu. Ni mamaki nake ji yana ɓata lokacinsa. Lokacin da zaka zo kana ƙoƙarin zaka kiyaye abu, lokacin damuwa ta hau kanka. Amma yanzu da babu nauyin kowa a kanka, kamata yi ka haddace abubuwa masu amfani, za su taimake ka a gaba. Allah taimake mu. Ya ce kwatsam, sai Annabi ya ce latusawwunna sufufakum. Ya ce ya ku sahabbai, wallahi lalle ya lalla ku daidaita sahunku, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, ko kuma Allah ta'ala ya sassaba tsakanin wato fiskokin ku, kun ka zo mitin sai dai ku yi ta taki baran-baran. Wani yana ce ai maganan manya aka ɗauka, kuma an ɗauki an ji ɗaukan maganan ko masu kuɗi ne suka abin nan, ai ta samun sabani a tsakanin haka kawai. Wannan yana adawa da wannan, wannan yana adawa da wannan, abin da yake faruwa ke. To shi yasa ake son, wato malamai suka ce wannan hadisi tun da ya zo na tusawwunna, ga lam na al-ibtida, ga nunu tawkid, to shi yake gwada daidaita sahu dole ne. Ina fata an gane hadisi na farko kenan. Akwai ƙarin bayani a hadisin gaba a ruwayin Imam Muslim
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي أكثر يسوي صفوفنا يناديدي تصهم دكانتا حتى كأنما يسوي بها الكداها كي كاتي يناديدي تماكول
واتو ماسو كينا ايه ماسو وانسا ماسو كو وكما كيفيو عند اكي ساسو اتكين اينهم اتكين وانن كتو دينا idan ana sa kifiyoyi a kutu haka kawai ake jibga su ai daidaita su ake idan maka daidaita su ba zan yi ba to haka annabi yake daddafa kafadun yana daidaita sahun su
hata ra'a anna kad akalna anhu sai idan ya ga mun hankalta mun natsu
sannan sai ya kafara harama kuma karaje yoman sai wata rana annabi ya fito fa qama ya tsaya a gaba hatta kada an yukabbira bayan an gama daidaita sahu yayi kusa ya kabbara sai wani ya bauɗe fara'a rajulan badiyan saduru sai ga wani ya dan karkatar da kirjinsa ya karkatar da kirjinsa kun ga ya saba kenan eh fatala sai annabi ya ce ibadallah ya ce ku bayin Allah la tusawwuna sufufakum wallahi na fara muku ku daidaita sahunku أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وكما الله يتصاب زكاني زكاتهم saboda ka tun daga nan duniya za ku fara ganin consequences saboda aljaza'u min jinsi al'amal in dai kun saba to Allah zai saba zakanin zakatun da fiskokin ku to da waɗannan hadisai ne malamai suka ce daidai ta sahu wajibi ne to yanzu wanne za mu dauka na farko ko waɗannan eh wannan na ƙarshe ya fi ƙarfi da tusawwunna a ka'idan nahwu idan nuna taukidi yazo fataha ake la yukhalifanna to amma nan sai yace la tusawwunna me yasa yazo da damma Allah ran mu'mina ke tambaya ina ba su yanci ko na asabar da lahadi ne me yasa ya zama la tusawwunna ba ce la tusawwunna ba eh saboda akwai wawun jama'a akwai wawun jama'a la tusawwunna wawun din guda biyu ne la tusawwu tusawwu akwai daya na fi'ili ne daya kuma wawun jama'a duk inda ka ga nunu taukidi ya zo bayan sa da damma to ka tabbatar akwai wawun jama'a da maza yake magana ya ta ce ibadallah dan ya jawo hankalin su la tusawwunna wallahi lallai to sai ta malamai suka ce daidai ta sahu ba mun sahabi bane wajibi ne dalilin da yasa Umar dan Khattab kafin yayi kabbara sai an daidai ta sahu zamanin Usman bin Affan wannan su ya wakilta shi Umar dan Khattab da sanda a hannunsa yana bi in yi ka kafo ɗin sai ya rada maka ya ce gyara amma Usman bin Affan shi sai wakilta waɗansu a kowane layi in suka ce an daidaita sahu an gama daidaitawa shi kenan wannan yana daga cikin aikin yan agaji musamman ranar juma'a yana da kyau liman ya karɓi abin nan final abin nan nasu ina fata an gane wannan kenan to hadisai guda biyu na gaba za su yi mana bayanin cewa tunda an mana magana akan sahu mutane da yawa ga liman a gaba to idan liman zai yi sallah da mutum daya ina ya kamata mutum daya ya zauna idan liman zai yi sallah da mutane guda biyu kuma da wata mata ina ya kamata su tsaya mun dai sani ana jam'i ne a sallan farilla to sai gashi kuma annabi yayi jam'i a sallan nafila ya ce ku zo akai sallan jam'i saboda me shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh